Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan illar shan barasa ko giya ga mata masu juna biyu da ma jaririn da ke cikin ciki. Kamfanin Breweries na Najeriya ta kamfanoninsa guda biyu na Maltina da Amstel Malta sun kaddamar da wani kamfen mai suna Mission 90 wanda aka tsara don ba da shawara domin a hana mata masu juna biyu shan barasa. Wani nazari da aka gudanar ya nuna cewa kashi 59 cikin 100 na mata masu juna biyu a shiyar kudu maso kudu suna shan barasa. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. To likita, menene ma illar shan giya ga mace mai juna biyu?
Illar da giya ke iya haifarwa ga mai ɗaukar ciki, ita shan giya zai iya sa ta in state of maye, za ta iya fita hayyacinta ya zama na mata faɗi, tana amai da bai kamata ba, wanda ciki zai iya sa mace amai. Amma kuma in ta sha sosai yana iya sa ta amai ya yi causing mata more problems. Za ta samu problem kuma wajen iya cin abinci ko ta ci abinci yadda ya kamata, bebinta ta yi growing da kyau, sannan ba za ta yi kula da kanta da kyau da ya kamata ba ko kintsa kanta da sauransu.
Shin akwai wani mataki na juna biyu da mace za ta iya shan giya kuma abin ba zai mata illa ba? Misali idan ciki na karami, abinda a Turanci ake kira da first trimester, wato watanni uku na farkon ciki?
Mai juna biyu bai kamata tana shan giya ba, ko kafin ta ɗauki ciki zuwa lokacin da za ta ɗauki ciki har ta sauka bai kamata tana shan giya ba. Dalili shine yana yawa ita illa yawa abin da take ɗauke da shi illa. Akwai abin da muke kira preconception care, kamar zuwa ne wurin likita a ba mace shawara yadda za ta tafiya da rayuwarta, abubuwan da za ta kiyaye, abubuwan da za ta yi da zai zamana kafin ta ɗauki ciki tana cikin ƙoshin lafiya, kuma abin da za ta haifar ma ya zamana ko ta zamana suna cikin ƙoshin lafiya throughout pregnancy har haihuwa. Giya dai ga mace mai juna biyu yana da illa kama daga lokacin da ta ɗauki cikin nan, ko da abin da muke kira first trimester, second trimester, third trimester ne, daga ɗaukan ciki tun yana ƙarami har ƙarshe, duk sanda ta sha giya yana iya samun matsala akan abin da take ɗauke da shi.
To likita, wata shawara zaki ba mu mata masu juna biyu don kauracewa shan barasa da ma sauran mutane baki daya?
Shawara da zan iya ba mata shine su kauce wa shan giya. In ma suna sha, rayuwarsu ne su dan sha, ko kuma masu sha da yawa ne a lokaci guda, wato binge drinking, ko masu shan watakila da ke giya din daban-daban, ya bambanta daga wanda bai da karfi zuwa mai karfi sosai, ko beer, ko wine, ko spirit. Mata masu su ɗauki ciki gaskiya su kiyaye, domin yana da illa throughout. Kuma muna kira ga mata, ba lalle masu shan giya kaɗai ba, akwai masu ciwon hawan jini, akwai masu cututtuka daban-daban na siga, na koda, ko kuma wanda ma lafiyarsu kalmar abin da ke damunsu, ko ba su yi aure ba, suna tunanin dai za su yi aure, ko kuma sun yi aure din suna planning za su hayayyafa, su ringa zuwa wurin likitocinsu suna tambayan preconception care, wato shine wannan inda muke zama da su, mu ba su shawara, a yi musu, a ba su shawarwari yadda ya kamata, abubuwan da za su kiyaye, abubuwan da ya kamata su yi, yadda ya kamata su ci, abubuwan da ya kamata su yi la'akari da shi kamin nan su ɗauki ciki, domin a samu joy din mu in obstetrics shine a samu healthy mother da healthy baby at the end of the day. So giya abu ne da mace lalle ta haƙura da shi lokacin da take ɗauke da juna biyu, ko ba don komai ba, don tana so ta ga abin da ta haifa ya fito lafiya lau, ita ma ta zama lafiya lau.
To likita, wasu sukan ce idan mace ta sha giya ko kuma barasa mai zafi bayan ta haihu yakan taimaka wajen wanke cikinta ko kuma wajen fito da jinin da ke cikin cikinta. Shin a likitance haka ne, ko kuma yaya abin yake a likitance?
A gaskiya giya bai da wani role to play in terms of way abin da muke kira postpartum hemorrhage, ko zubar da jini bayan haihuwa, illa iyaka mu san cewa asibiti da haihuwa asibiti kuma inda aka samu kwararru likitoci da nurses wato midwives wanda suka iya daukan haihuwar mace shine zai iya za iya yin abubuwan da ya kamata in ma mace tana da risk in bleeding ya zamana sun kiyaye bata zubar da jini ba bayan ta haihuwa amma wai giya ya taimaka wajen hanawa ko wanke ciki wannan bai da wani fa'ida bai da basis.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu je ga kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya dake Abuja don jin irin illar da shan giya ke yi wa jarirai dake cikin ciki. To likita, shin wace irin illa ko kuma illoli shan giya ke haifar wa jariri wato a lokacin da mace ko kuma mahaifiyarsa ke dauke da cikin sa?
To giya tana da matukar matsala akan jariri. Na daidai ana iya barin jaririn nan zai iya mutuwa ko a ciki ko ya barin shi. Sannan za a iya haifar shi a matsayin bakwaini ko kuma a haife shi da abin da ake cewa birth defect a Turanci. Wato ya zama kenan wani bangarorin jiki na da matsala. Misali kan yana iya zama dan karami, kwakwalwar ma ta zama karama ko kuma kamar su fuska. Ana iya samun abin da ake cewa cleft lip or palate wato ya zama kenan akwai wani barkewa rashin hadewar labba da kuma dasashi. Ana iya samun matsala a zuciyar shi a haife shi da abin da ake cewa ko rami ko wata huda a cikin zuciyar. Ana iya haifar su da matsala da ta shafi gabbai da sauransu. Sannan suna iya zama sun samu matsala ta rashin ji, kunnen su baya ji, suna iya samun matsala ya kasance ba za su iya magana sosai ba, wato communicating problem, ya zama suna da problem da communication. Suna iya samun matsala ta koyan abubuwa, koya musu karatu ko koya musu sana'a ko wani abu, duk sai zama musu suna da matsala wurin koyon irin wannan. Sannan yana shafar hatta ɗabi'arsu, sai zama ka ga yaro abin da ake cewa irin antisocial behavior. Duk waɗannan matsaloli shan giya ga iyaye yana iya kawo shi. To da wannan abin da ake faɗa wanda a Turanci ake kiran su fetal alcohol spectrum disorders, da ana ganin sai idan uwa ce kawai ke shan giyan nan. Amma bincike ya nuna cewar hatta iyaye maza idan suna shan giya to yana shafar fa jaririn nan. Har wani bincike da aka yi kwanan nan suke ba da shawarar cewar duk namijin da yake son zai haihu, yana planin zai haihu wato zai aure da sauransu, suna ba da shawarar cewar kafin matar ta dauki juna biyu ya guji shan giya akalla wata uku kafin ta samu juna biyu. Saboda haka giya tana da matukar matsaloli akan jarirai.
Shin illolin nan na dindindin ne ko kuma zai iya zuwa ya warke daga baya?
To matsalolin nan gaba ɗayan su na dindindin ne. Idan sun samu jariri to na dindindin ne, sai dai a duba wani abubuwa da za a yi da za a iya taimaka wa jaririn. Amma in dai sun faru to sun faru kenan, kuma na dindindin ne.
Mace za ta iya shan giya a lokacin da ciki ke karami? Hakan za a iya cewa ba zai illatar da ko kuma ba zai wa yaron da ke cikin cikinta illa ba, musamman idan aka yi la'akari za a ce ai cikin karami ne da sauransu?
Babu wani matakin juna biyu da za a iya cewa mace za ta iya shan giya. Asali ma ya kamata a ce ta daina shan giyan nan akalla wata uku kafin ta samu juna biyun. Sannan kuma ya kasance har ta gama daukar dawainiyar juna biyun nan, kai har ma bayan haihuwa. Tana cewar fa giyan nan in an sha ta tana shiga har cikin nonon uwa. Saboda haka kenan ko da bayan haihuwa kin ga za ta shayar da jariri tana shan giya, to tana shayar da yaron nan giya ne, kuma zai masa illa matuƙa.
To daga ƙarshe likita, wace shawara za ka ba ma mata domin ƙauracewa shan giya, musamman ma mata masu juna biyu?
To shawarar da zan ba duk matar da take son ta samu juna biyu ko take zaton za ta iya samun juna biyu, to ta guji shan giya. Sannan kuma idan ta samu juna biyun nan kenan shine ma dai ya mafi cancantar ma a hana ta shan giyan nan kwata-kwata. Saboda giyan nan za ta yi wa jaririn nan illa, wanda ita ma kanta da take da juna biyun za ta iya samun illoli. Sannan kuma shi jaririn za a samu illa. Wannan illa kuma illa ce da za ta iya zama har tsawon rayuwa, wata ma illar ya kasance babu wani abu da za a iya yi a kanta.
Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likitocin suka bamu. A madadin Dr. Sarayya Awal Suleiman da Dr. Lawal Musa Tahir da kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu huta lafiya.
Ha ala rawa kuji.